sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Faraa Nomad da Lord da kuma Niya. Kana masu na'urar computer a duk lokacin da suke son kama tashan to su dangwala voahausa.com. Masare assalamu alaikum. Yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwa ne tare da Sahabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji kungiyoyi masu zaman kansu suna tambayar committee nan da gwamnatin tarayya ta kafa domin gyara tsarin zaben kasa. Sai kuma rahoton kikkan da ake yi tsakanin ma'aikata da gwamnatin jihar Adamawa. Kana idan muka tsallaka Jamhuriyar Niger ku jiddar sama da mutane miliyan guda ke neman taimakon abinci da magunguna. Sai kuma durabobi har wayo a Jamhuriyar Niger din da suka taru daga jihohi 8 na kasar domin duba yadda hanyoyi a kasar suka lalace tare da ganin wani taimako za su yi kuma wani gwamnati ita ma za ta yi domin shawo kan wannan matsalan. Sai kuma sharhin jaridun kasar Niger tare da Sulaimanu Barma sai sakonin da ku masu sauraro kuka aika mana ta wayar tarho. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin tana Allah wadai da zargin da hukumomin leken asirin Amurka suke wa kasar cewa ta shishige a zaben Amurka da zimmar taimakawa Donald Trump a zaman zargi da ba shi da tushe kuma har da ma yaranta ko ma rashin kwarewa a ciki. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya da tinin cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe mun fara gajiya da su. Kalamansa su ne na farko daga fadar gwamnatin ta Rasha tun bayan da hukumomin leken asirin Amurka suka fito da rahoto ranar Juma'a da ta wuce inda suka bayyana kwarin gwiwa cewa shugaban Rasha Vladimir Putin da kansa ne ba da umarni a gudanar da kamfen na gurgunta harkokin zaben Amurka. A halin da ake ciki kuma jiya Litinin Amurka ta kaga ba wasu jami'an Rasha akalla 7 sabbin takunkumi kan irin na wato kan irin matakai da suke dauka waɗanda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce sun mummunar keta yankin bil'adama ne.
Yau Talata majalisar dattijai za ta fara tantance wasu daga cikin mutane da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaba domin ba su mukamin ministoci karkashin gwamnatin tasa. Ana sa ran za a tantance 8 daga cikin mutanen cikin wannan mako. Za a fara ne da dan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Jeff Sessions wanda Trump ya dauka ya zama attorney general kuma ministan shari'a. Wasu 'yan jami'an Republican sun ce lokacin da shugaba Obama ya kama aiki a shekarar 2009 an amince da mutanen da ya zaba a zaman farko. Senator John Brasso na jihar Wyoming ya gaya wa muryar Amurka cewa suna fata za a saka wa kura a niyarta. Amma 'yan Democrat suna korafin cewa da yawa daga cikin waɗanda Trump ya zaba din suna sanyin jiki wajen cike ko ba da bayanai da ake bukata daga duk waɗanda aka baiwa irin wannan mukaman. Da yake magana shi ma kan ministocin da ya zaba shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce yana da kwarin gwiwa cewa dukansu za su haye.
Wani jirgin ruwan yaki na Amurka ya yi harbi na gargadi kan wasu kananan jiragen yaki na ruwa na kasar Iran kusa da makurdin Hormuz a lamarin ya auku ne ranar Lahadi. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Captain Jeff Davis ya tabbatar da haka. Jiragen yaki na ruwa daga rundunar juyin juya hali na Iran sun tasamma wani jirgin ruwan Amurka mai suna USS Mahan suna wani kazamin gudu, inji wani jami'in tsaro wanda ya faɗa wa muryar Amurka haka jiya Litinin bisa sharaɗin ba za a ambaci sunansa ba. Ma'aikatan jirgin na Amurka suka umurci jiragen na Iran sau da dama cewa su juya ko kuma za su ɗauki mataki na kariya, amma suka yi banza da gargaɗi da ake musu. Da jiragen na Iran ba su mai da martani da ga sakonni da ake aiki musu ta rediyo ba, jirgin na Amurka USS Mahan ya yi amfani da bindiga mai sarrafa kanta har sau uku. Da jin harbin jiragen na Iran suka tsaya, jiragen na Amurka kuma suka ci gaba da tafiyarsu. Hukumomin Amurka suka ce jiragen yakin na Iran sun zo kusa da jirgin na Amurka kamar da mita 825.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Alassane Ouattara na Ivory Coast ya kori babban hafsoshin kasar da Inspector General na 'yan sandan kasar da kwamandan rundunar Gendarmerie bayan wani bore da wasu jami'an tsaro suka yi a duk faɗin kasar. Haka na ajiyar Litinin Prime Minister kasar Daniel Kaplan Duncan ya yi murabus ya kuma rusa gwamnatin matakin da aka saba bayan da aka gudanar da zaben 'yan majalisa cikin watan jiya, amma aka jinkirta shi da wasu kwanaki saboda boran da sojoji suka yi a faɗin kasar a ƙarshen makon jiya. An fara boran ne ranar Juma'a da ta shige lokacin da sojoji suka kama Bauke, birni na biyu a girma cikin kasar, suka nemi a biya su allowance din su da kuma ƙarin albashi. An kawo ƙarshen borin ne bayan da gwamnati ta bada kai bori ya hau a ranar Lahadi.
Amurka ta ce ta kaddamar da wani farmaki wanda ya samu nasara ta auna hari kan mayakan ISIS a gabashin ƙasar Syria tare da sa ido kan shugabannin na ISIS. Kakakin mayakan tsaron Amurka Captain Jeff Davis ya faɗi jiya Litinin cewa an kaddamar da harin ne a lardin Deir Ezzor, wadda mayakan Amurka na musamman da aka aza nauyin farautar shugabannin ISIS a Syria da Iraki suka yi. Bai bayyana ko su wane ne aka auna harin a kansu ba, sai dai ya ce an samu bayanan sirri masu yawa lokacin farmakin. Kakakin na Pentagon ya ce ikirarin da kungiyar da take kare yancin bil'adama a Syria ta yi cewa an kashe mutane 25 lokacin harin akwai ƙara gishiri a batun, sai dai bai faɗi yawan waɗanda aka halaka a wannan farmakin ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na Amurka. To barin bude taskar rahotannin namu da bukatar da kungiyoyi masu zaman kansu suka yi. Na jin shin ina aikin kwamitin gyaran dokar zabe ya kwana ne. Ga Mahmud Ibrahim kware da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A cikin watan October bara ne Attorney General kuma Ministan Shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya kaddamar da kwamitin a madadin shugaba Muhammadu Buhari a can Abuja. Kwamitin wadda tsohon shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ken Nnamani ke jagoranta na da alhakin nazari akan dokokin zaben Najeriya tare da nazarin shari'un zabe da kotuna daban-daban suka zartar a baya. Kana ya kuma yi nazari akan dokokin zabe na kasashe daban-daban na duniya. Haka zalika kwamitin an dora masa alhakin yin nazari akan kunshin rahoton kwamitin gyaran zabe na mai shari'a Lawal Uwais wadda marigayin shugaba Umar Musa Yar'Adua ya kafa.
Tun farko abinda muka so shine a kafa kwamiti da zai bibiye aikin da kwamitin Uwais ya yi. Domin aikin da kwamitin Uwais ya yi an dade ba a kafa wani kwamiti da zai duba ga harkokin zabe da harkokin mulki da harkokin demokradiya kanta kamar aikin da wannan Uwais ya yi ba. So tunda aka kawo wannan kwamiti sai muka ce to bari mu zuba ido mu ga menene zai yi wanda wancan kwamitin na Uwais bai yi ba. Wannan yasa muke ta kishirwa yanzu an kai lokacin da wa'adin kwamitin nan ya wuce amma bamu ji komai ba. Wannan kwamiti shin ya gama aikin shi ne ya mika wa fadar shugaban kasa rahoto a boye? Saboda mu ƴan Najeriya gaskiya fi sabilillahi muna so mu ga abin da wannan kwamiti ya kunsa saboda muhimmancin shi da kuma buƙatar shi a daidai lokacin da muke ciki. Muna nan muna bibiya kuma muna so su kwamitin su fito su mana bayani lokacin da aka ba su ya ma wuce.
Comrade Kabiru Sa'idu Dakata kenan na gamayyar kungiyoyin fararen hula da nasa kai a nan Kano. To amma shugaban tsangayar koyon aikin lauya ta Jami'ar Bayar Kano Dr. Mamman Lawan Yusufari dake zaman wakili a wannan kwamiti ya ce
to yana da kyau a sani dai cewa ba mu fara aikin nan akan lokaci ba. Ka san shirye-shirye na harkar gwamnati. Idan aka kafa kwamiti akwai buƙatar kwamitin nan ya samu wurin zama. Ina ne zai yi sakatariyar sa? Bayan nan kuma harka ta kudaden da zai bukata domin yau da gobe. Ba za ka je a gwamnati lokaci guda kawai ka samu kudi ba, dole sai an rubuta an bi ka'ida yadda za a fito da kudaden da ya kamata a yi aiki. Kuma yanayin aikin kansa da muka shige shi sai muka ga gaskiya yana da yawa, kuma ba abu ne da za ka yi masa sauri don wai kana so ka gama cikin lokacin da aka baka ka zo ka bada rahoto ba, a'a gwara ka nemi ƙarin lokaci kai aiki mai kyau wanda 'yan Najeriya za su yaba da shi. In za ka tuna shi kansa kwamitin Uwais da ya gabata shekara guda aka bashi amma bai iya gamawa cikin shekara guda ba, sai da ya nemi ƙarin watanni tukunne ya bada rahotonsa. To mu kuma kaga ana maganan sati goma.
A dangane da haka ne Dr. Mamman Yusufari ya nana ta cewa kwamitin na gudanar da aikin sa bisa 'yancin kai.
Wannan aiki a gwamnati ta bamu kuma tunda muka fara shi koda so daya. Gwamnati ba ta mana katsalanda ba, ba wanda ya shigo ya ce mana ku yi kaza ko kar ku yi kaza. An ba mu wuka da nama mu yi aiki tsakani da Allah domin ƙasa ta amfana, kuma haka muke yi in Allah ya yarda, kuma har mu gama haka za mu yi shi.
Shugaban tsangayar koyon aikin lauya kenan ta Jami'ar Bayero kuma mamba a kwamitin gyaran dokokin zabe ta Najeriya Dr. Mamman Lawan Yusufari. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To a gaida Mahmud Ibrahim Kwari kafin mu ci gaba a girgije da wannan. To Allah ji kan dan kwaro daga batun zabe sai na albashi wanda gwamnatin jihar Adamawa ke cewa su kan ba su cikin kudin goren da shugaban Najeriya yi wa jihohi da basu biya albashi ba amma kuma shugaban kungiyar kwadugon jihar ya ce jihar tana cikin mana ga sanu sa Adamu da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Sakataren gwamnatin jihar Adamawa Dr. Umar Bindir ya ce jawabin shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari na sabuwar shekarar 2017 na cewa gwamnonin jihohi ba su da wata hujja na kasa biyan albashin ma'aikata jami'i yayi wa jihohin da bai shafi jihar Adamawa ba.
Wannan ba gaskiya bane. Lokacin da muka zo albashi na karkara wanda ba biya ba wata biyar. Ka gane ko kuma mu tunda muka kama muna biyan albashi daidai wa daida. Ai a yanzu mun kwance wayannan watanni guda biyar din sauran wata daya. Kawai dai gabaki daya albashin karaman hukumomi shi dai shi shugabanmu ya tabbatar kan cewa an sake kuɗi don su biya amma abubuwan da ake fadi mun ji sallan Christmas kan cewa wayansu malaman primary school basu samu ba ko mun sa committee to investigate me yasa ba a biya ba.
Shugaban kungiyar kwadagoration jihar Adamawa Comrade Dauda Maina ya muzanta wannan ikirari da sakataren gwamnatin jiha.
Ma'aikatan gwamnatin jiha suna samu albashin su kan kari to idan mun rubuta mai girma gwamna mun tsara masa matsalolin ma'aikata kamar ma'aikatan jiha akwai kudi hutu wanda suke bi na shekara biyu yanzu za mu ji wata sabon shekara za a fara kirge akwai kudi na karin girma kamar da ka faɗa wanda kowane shekara ana adjusting mutum zuwa wani mataki sannan kuma akwai albashi malaman primary na watanni kusan biyar akwai na ma'aikatan asibiti na ƙananan hukumomi kusan wata biyar sannan su ƙananan hukumomi kansu akwai albashin kusan wata biyu sannan kuma akwai gratuity na iyayenmu da suka bar aiki wasu sun wahala wasu yanzu sun mutu suna kan jiran wannan abu saboda siyasa an biyan kashe su da dole an hana wannan kudin hawan jini ya rusa su haka muna tambayan gwamna su ba mu bayanai ya razu su biya wannan abu saboda mu san matakin da mu za mu dauka. Gungiyan kwada-kwada ma mun riga mun gama kitsa duk abin da muka kiza muna jira ne idan muka ga abun ba zai mana da muke so ba akwai matakan da mu kuma za mu dauka mu tabbatar bukatun mu sun biya.
Batun lokacin da gwamnatin jihar Adamawa za ta kammala biyan albashin da ma'aikatan firamare ke binta wanda shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Adamawa Comrade Rodney Nathan ya kamanta da jirar gawon shanu saboda a cewarsa hatta bukin Kirismeti da ya gabata sun yi shi babu albashi baya ga albashin wata uku da suke bin gwamnatin jihar Adamawa.
Yadda yake a doka tun 2008 shine ainihin lokacin da ba a sake wani promotion ba to daga lokacin fanusi ba sake promotion ba ba sake yali increment ba ba sake upgrading ba gaba daya mal alalace din an zo lift transport grant kudin hutun da ake biya ma ma'aikata mukan mashekara hudu ba biya mu yanzu da wannan mashekara biyar albashin ba mu same ta ba ba mu samu kudin hutu ba ba mu samu kowa.
Sofin ma'aikata da ke jiran hakokinsu sun kai wa Allah kokensu inji shugaban kungiyar masu karban fansho ta kasa reshen jihar Adamawa Comrade Samson Almuru.
A gaskiya a matsayin na chairman na Nigerian Union of Pensioners Adamawa State mutane na basu amfana a cikin wannan bailout ba ko kadan.
Wani malami da ke jiran kudin fansho da na sallamarsa Comrade Jafaru Babagire ya yi mini bayanin irin halin da suke ciki.
Na yi retire day a 1 September 2015. To ha a yau wallahi ko pension salary na ba mun karɓa. Balle ma in yi maganan gara. Kuma kar ka manta fa akwai ma wa'inda suke gabana. Don yanzu haka na samu file ya fi 2000 na malamai wanda yake na pension from the local government.
Sanusi Adamu, Sashin Hausa na Muryar Amurka daga Yola, Jihar Adamawa, Najeriya.
To Allah ya kyauta mun gode Sanusi Adamu daga batun albashi a Najeriya sai kuma a Jamhuriyar Nijar inda mutane sama da miliyan 1 ke buƙatar taimakon cimaka da magunguna a yankin Difa inda ƴan Boko Haram suka fi wa illa ga tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A shekara ta 2017 kimanin mutane miliyan 1,900 ke buƙatar taimakon gaggawa a Nijar inda jihar Difa take da adadin mutane 340,000 masu neman taimakon. Daga cikin muhimman fannonin da ake buƙatar agajin sun hada da abinci wanda mutane miliyan 1,300,000 ke buƙata kimanin kashi 50 cikin 100 mata ne. Yaƙi da tamowa wato abinci mai gina jiki nan ma mutane miliyan 1.5 ke da buƙata inda mafi yawan su yara ne masu ƙasa da shekaru 18. Sai abin da ya shafi annoba, ambaliya da kuma ƴanci rani. Ali Ada shine shugaban kungiyar agaji ta Kurwa Ruj a jihar ta Difa.
Kamar na wajen tiladiri yadda sashin ta kwatanta daidai ne haka ita ma jihar Difrin tana iya fadawa cikin rashin karancin abincin nan dukansu gabaki daya tadi ya zo ne shekara nan ba a yi noma ba kuma noman da muke ana cikin jihar Difa bai ya isa duka har lokacin da waɗannan 'yan gudun jirakin da mutanen jihar Difa ta cikar da su duka baki daya ko da yake
ɗaya waje kuma kungiyar agaji ta HAI da ke aiki a Difar ta ce tuni ta yi harama a tabakin Alizabero ɗaya daga cikin ma'aikatan nata.
Gaskiya kamar da muka saba shi ne a can Difar akwai kungiya Fusha wanda ake cewa Osha wanda take kula da duka kungiyoyi masu zaman kansu. Sannan akwai FAM kamar da kuka sani WFP wanda suke kula da harkar abinci. Sannan ita gwamnati wanda ita ce shugaban abin. To a kowane lokaci muka je za mu yi aiki muna amfani tantini da ƙirƙirar da su waɗannan suka yi a tsaye a wurin da wannan da muke amfani saboda jama'a suna da yawa. To ta wannan fannin muke ganin su wane ne suka yi dacewa a ba. Kuma tantini kafin rahoton ya zo mun darma zato cewa ya kamata a kawo taimako kafin ma wannan rahoton ya bayyana. To wannan rahoton da ya bayyana kawai tabbatar mana cewa yanzu ya zama abu ne sananne ga kowa tunda gwamnati. Yanar lokaci ne wanda ya zo za a yi aiki a kai
tsaye. A cewar ta kungiyar ta Red Cross za ta kara kididdige mabukatan inji Ali Adam.
Kamar mu daga fuska wajen kungiya mai ba da agaji na Red Cross na duniya duka baki da na kasa da kasa. Muna nan yanzu a kwanan za mu fara sabon kidaya na mutanen wanzu za mu sake ba ta abinci mu da cikakkun mutane wanda suke cikin matsala. Yanzu kun doka yankin Boso da yankin Tumu da yankin garin Wanga. In Allah da shi kwanan nan za mu da cikakkun mutane wanda suka samu abinci kuma wanda suke cikin matsala kin za mu dauke sosai mutane yanda ya kamata mu ba su abincin nan har zuwa karshen wannan shekara.
Gwamnati tana nata kokari daban hannun masu hannu da shuni don kauce ma fadawa wadda ba a fata. Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagaran a Jamhuriyar Niger.
To a gaishe ki Tamar, har wa yau muna cikin Jamhuriyar ta Niger. Wannan karan direbobi ne a jihohi takwas na kasan suka taru domin duba yadda hanyoyi suka lalace a kasar tare da ganin wacce irin rawa za su taka su da gwamnati domin ganin rage wannan matsalar. Ga Haruna Maman Bako da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ma'aikatan ofishin ministocin sufuri da na gine-ginen hanyoyi na jihohi guda takwas na jamhuriyar Nijar ne suka haɗe a garin birnin Kwani domin gudanar da tattaunawar kwanaki biyu a kan canjin yanayi da lalacewar hanyoyi sanadiyar ambaliyar ruwa da kesawar hanyoyin kasa yin jimiri lokaci mai tsawo ana amfani da su. Akan haka na tambaye ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron cewa da Malam Siraji Ibrahim jin abinda yasa suka haɗe dukkan jihohin jamhuriyar Nijar guda takwas domin gudanar da wannan tattaunawar.
Kasan Nijar tana tsare-tsare bisa fannin sufuri shine bisa wannan strategy na international ko wani abu da yake shahi tsarin sufuri bisa fannin sauyin yanayi. To ko wannan sauyin yanayi shine da ake dubawa a gani daga nan zuwa gaba abin da ke faruwa bisa hanyar sufuri da ya shahi canjin yanayin nan. Kamar in ka ɗauka bisa hanya kuna ganin aka yi ruwa wani gami a sai a yi ruwa a lokaci guda masu ɗan ɗumbin yawa su zo su ɓata hanya su a yi ruwa ya yanke hanya su zo a yi zahi nan ma shi na lalata hanya a yi iska ƙasa ta zube ta rufe hanya. Duk wani abubuwan su ne ake duba yanzu in za a yi hanyoyi ƙaƙa za a yi su sai an yi su suna shahon wannan a duba wanda za a yi ko da yanayin ya canza ana samun ruwa da yawa ana samun iska ana samun motoci masu jiga-jiga suna ƙaruwa Nijar yanzu kusan abin ya ɗan da yanzu ana samun motoci farko automobil ya ƙaru sosai kenan suna digajen hayaƙi na yana suna suke taruwa su gurɓa ne yanayi.
Shugaban ma'aikatar da ke kula da gine-ginen hanyoyi na jihar Agadez da ke halarta wannan taron ciya da Malam Shaibu Adamu ya ƙara mini haske a kan wannan nan taron da irin cigaban da zai kawo musu a cikin nasu ayyuka na yau da kullun musamman a irin wannan lokaci da kasashen nahiyar Afirka kamar jamhuriyar Nijar ke fuskantar canjin yanayi.
Muna aikin hanya zahin rana mu yake tabawa bisa aikin hanya dan mu gyara shi da ka san ana ruwa wani waje kuma desert ne yanzu wajen da desert yani ya caji ga iska ga kasa abubuwa da yawa na lokacin na yanzu da suka zo dabban musawa cikin gine-ginen da muke yi na hanyoyi ko kuma ta hanyar da muke cikin mota mu bi hanyoyi da zahi ko da sanyi kaga akwai matsaloli da suke zawa da mu ba a sanyo su ba cikin karatun da mun kai na ginin hanya da kenan mu dauki wannan yanayi mu zanki sa su muna kula da shi kawal lokacin da ake ruwa da yawa ambaliyar ruwa sai ku ga hanya ta cire to mu zan da sanin in ambaliyar ruwan ya zo mu dauki yanayin mun yi kwadargo babba wurin wuce ruwa mai iya ɗauka wannan ruwan, ko kuma in zafi ya yi yawa mu san hanyar da muka kera hanyar tantana mun sa wa'ansu abubuwan da za su taimaka ƙarhinta ta riƙe ƙarhinta ko zafi ya buga.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To an gaida Haruna Mamman Bako. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 2 na tsakar dare da minti 22. Ga kuma Sulaiman Barma da labaran da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Nijar.
Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Nouveau Républicain, wacce ta ruwaito cewa an shiga halin karancin cimaka a garin Kawu da ke yankin Tawa a sakamakon farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata. Jaridar ta kara da cewa ba wai amfanin gona kawai ne ba a samu ba, hatta ciyawar dabobi ta yi wuya, lamarin da yasa a yau saniya ba ta fice jika 25 na sefa a wannan bangare na kasar ta Nijar, inji jaridar, wacce ta rufe wannan labari da cewa shugaban kasa Isuhu Muhammadu da kansa a jawabin barka da sabuwar shekara ya nuna damuwa a game da gardamar damanar da aka fuskanta a wasu sassan kasar. Saboda haka ɗaukar matakan ceto rayukan jama'a ya zama wajibi. Jaridar Le Républicain ta ruwaito cewa hukumar raya tafkin Chadi ta sanar da shirin farfado da tafkin a ƙarƙashin wata yarjejeniyar da suka cimma da wani kamfanin ƙasar China domin ayyukan karkata akalar wasu rassan kogin Congo don malala ruwa cikin tafkin na Chadi, matakin da ka iya ba da damar samar da wutar lantarki kilowatt 25,000 ta dalilin dam-dam ɗin da ke Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da na Congo Brazzaville da Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, baya ga ma keken gandarin da zai ba da damar gudanar da ayyukan noma da kiwo a yankunan da ke ɓangaren Niger da Chadi da arewa maso gabacin Najeriya da arewacin Kamaru, sai wasu masana'antu da akan iya kafawa a ƙasashe kimanin 12 a albarkacin wannan aiki, in ji Le Républicain. Idan muka leƙa Levanaman, jaridar cewa take matakin Erdogan na rufe makarantun ƙasar Turkiyya da ke ƙasashen Afirka ya haddasa tayar da jijiyoyin wuya a wurin iyayen ɗaliban waɗannan makarantu mallakar Fethullah Gulen. Misalin yadda abin ya wakana a ƙasar Senegal, inda gwamnatin ƙasar ta rufe su bisa buƙatar hukumomin Turkiyya, yayin da iyayen ɗalibai suka ce ba za ta saɓu ba. Saboda haka suka damƙa wannan batu a hannun wasu mashahuran lauyoyi domin ƙalubalantar wannan mataki, in ji jaridar Levanaman, wacce ta ce a Nijar ma irin wannan takaddama ta kabre tsakanin gwamnatin ƙasar da iyayen ɗaliban makarantar Bedir da ke cikin jerin makarantun da shugaba Erdogan ke buƙatar gwamnatin Nijar ta rufe. To amma bayan shigar da ƙara, kotu ta umarci gwamnatin Nijar ta hamzar ta janye jami'an da ta jibge a ƙoƙarinta na karɓe harkokin makarantar ta Bedir ba da wani ɓata lokaci ba, in ji Levanaman. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To yanzu mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Ismail Ahmad Yalma daga Inguru, jihar Yobe. Ta Allah, sashen Hausa na BOA kun ba ni dama in bayyana ra'ayina akan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka na jagorantar sulhu domin shawo rikicin shugabanci da yake faruwa a ƙasar Zambia. Hakika wannan mataki ya yi daidai, domin ɗaukar matakin soja ba lalle ba ne ya haifar da ɗa mai ido.
Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Ina magana da Yusuf Bazuka mai leda Jalalo a Jakarta. Ina kira ga tsohon shugaban ƙasar Gambia don Allah da Annabi, tun da dai Allah ya sa an yi wannan zaɓe kuma ba ta kai ga nasara ba, ya kamata wanda Allah ba nasara kai haƙuri ka ba shi mulkin nan domin ƙasarka da al'ummar ƙasarka su zauna lafiya. Kar ka manta shekara ta 22 kana wannan mulki, kai kai ya kamata ka bar wani ma kuma shi ma ya tsana zama lafiya ya hau zama ta.
Assalamu alaikum gidan rediyon jiya ta Amerika. Ni ne a yaji Ali Kilas mai son kashi ya tsaura a jeza local government Kebbi State. Allah ku isa nan da sakona ga mai girma shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Buhari. Don Allah kashi ya da baya daga yaƙi da cin hanci da rashawa. Duk wani azzalimi ya saka ko mu shiwa ya ko mu girman shi a kama shi a hukunta da shi. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum, ni ne Abdi Isa Ahmed, karamar hukumar ta jihar Borno Najeriya. Wallahi ina nika kukana ga mai girma, gwamnan Borno Alhaji Kashim Gitima, don Allah don Annabi. Muna son mutane matsalolin gaban kamar da mu karamar hukumar don Allah. Yau shi kalamin uku mun dawo. Mun gaji da iya kuɗi haya.
To marallah mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Fadar shugaban Rasha ta Kremlin tana Allah wadai da zargin da hukumomin leƙen asirin Amurka suke yi wa ƙasar cewa ta yi shishigi a zaben Amurka da zimmar taimakawa Donald Trump a zaman zargi da ba shi da tushe kuma har ma da yaranta ko rashin ƙwarewa cikin wannan batu. Kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov ya faɗa jiya Litinin cewa waɗannan zarge-zarge marasa tushe mun fara gajiya da su. Kalamansa su ne na farko daga fadarar gwamnatin ta Rasha tun bayan da hukumomin leƙen asirin Amurka suka fito da rahoto Juma'a da ta shige suke da cewa suna da ƙwarin gwiwa cewa shugaban ƙasar Vladimir Putin da kansa ne ya ba da umarnin a gurgunta harkokin zaɓen Amurka. Yau Talata majalisar dattijan Amurka za ta fara tantance wasu daga cikin mutane da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya zaɓa domin ba su muƙaman ministoci karkashin gwamnatinsa. Ana sa ran za a tantance takwas daga cikin mutanen cikin wannan mako kuma za a fara ne da ɗan majalisar dattijai na jam'iyyar Republican Jeff Sessions wanda Trump ya ɗauka ya zama attorney general kuma ministan shari'a.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Sabu Imam Aliyu da ya taimaka min domin gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya yi fama wanda ya bada umarni da injiniyan mu Charles Hall ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa sai an jima a ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki na Sarfi Lahashin Gumeli.